Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanku da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Yau ranar Lahadi 26 ga watan Fabrairun shekarar 2023. Suna Nasir Fil Hashin Gumel tare nake da Zahara Aminu Fajira Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Na wani shiri na musamman kan zaben Najeriya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Wasu 'yan Najeriya sun koma rumfunan zaɓe a yau Lahadi bayan matsalolin na'ura da wasu matsalolin da suka hana su iya kada ƙuri'a a jiya Asabar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce rundunar zaratan sojin ruwan Rasha ta tafka babbar asara a Ukraine. Manyan jami'an Isra'ila da Falasɗinu suna wata ganawa a Jordan. Wani yunkuri na daƙile tashe-tashen hankula da ke ta'azzara tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa.
Kanin labaran duniyar kenan. Yayin da a wasu yankunan Najeriya aka gudanar da zaɓe cikin lumana, wasu yankunan kuma an samu tashin hankali.
It's not true that we have blasts in Maiduguri, but we have blasts in Borno State, which is Gwaza.
So Peter, General ne 'yan sandan Najeriya kenan ke karin bayani idan gane da tashin bam yayin gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da aka yi jiya a Najeriya.
Duk dai akan zaben Najeriya, za a ji cewa an ci gaba da zabe har cikin dare a wasu rumfunan zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu.
Duk da tsarin na'urar tantance masu kada ƙuri'a an bi tsarin gargajiya da aka saba na ɗaukar ƙuri'a ɗaya bayan ɗaya da mutane kan ƙidaya da kansu.
To Sarfilu, mata ma ba a bar su a baya ba wajen kare 'yancinsu a zaben. Domin su ma za a ji cewa sun kafa sun tsare kuma da alama za su raka.
Ai ko nan da 12 dare ne sai na tsaya sai an hada kafin in wuce. Ga can mai gidana a can gefe. Ba ni kadai nake tafa ba. Allah ya ba mai rabo sa'a.
To Allah ya taimaka. Haka kuma yau ma zan bude muku masu sauraron mu layin waya domin ku kira ku faɗa mana ra'ayoyinku yadda wannan zabe ya wakana a inda kuke. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ko kuma alamar ƙari 1-2-2-5-5-5-5.
Lambar dai ita ce alamar tarawa 1-2-2-5-5-5-6-5-5. Haka kuma za mu kawo muku rahotannin abubuwan da ke faruwa kai tsaye daga abokan aikinmu ko wakilanmu da ke wurare daban-daban a faɗin Najeriya. To amma fa sai Murtala Faruk Sanyinna ya fara da kawo mana labaran duniya kai tsaye tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wasu 'yan Najeriya sun koma rumfunan zaɓe a yau Lahadi. Bayan matsalolin na'ura da wasu matsaloli na daban da suka hana su iya kada ƙuri'a a jiya Asabar domin zaben shugaban kasar da tafi yawan jama'a a nahiyar Afirka da ke kan tafarkin demokuraɗiyya, shugaba Buhari zai sauka daga mulki bayan wa'adi biyu na tsawon shekaru 8 kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya bada dama. Kimanin 'yan Najeriya miliyan 90 ne suka cancanci jefa ƙuri'a a zaben, wanda kuma zai bayyanar da waɗanda za su yi aiki a majalisar dokokin kasar. Manyan 'yan takara da suka hada da Bola Tinubu mai shekaru 70, wani tsohon gwamnan jihar Legas daga jam'iyyar APC mai mulki, da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar mai shekaru 76 daga babbar jam'iyyar adawa ta PDP, suna fuskantar kalubale daga ɗan takara na uku na jam'iyyar Labour Party Peter Obi mai shekaru 61, wanda kuma yake da goyon bayan matasa. Zaben na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke fuskantar matsalar karancin takardun kuɗi da hauhawar fatara da tashin farashin kayayyaki da kuma karancin makamashi. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Lahadi cewa wata rundunar zaratan sojin saman Rasha ta tafka babbar asara a Ukraine. Ma'aikatar ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri cewa wasu hotuna daga sashen Voleda na Donetsk Oblast sun nuna tarin hasarar motocin Rasha, inda ake hasashen motocin sun fito ne daga Brigade ta 155 ta sojin ruwan Rasha. Ma'aikatar ta ce an dura wa rundunar ta sojin ruwan nauyin kai wasu hare-hare masu matukar wahalar gaske a yakin, haka kuma sun ji jiki sosai. Ma'aikatar ta faɗa a cikin rahoton da aka wallafa a shafin Twitter cewa kusan karfin rundunar sojin ruwan ya ragu sosai saboda an cike ta da ma'aikata da basu da kwarewa. Kungiyar tarayyar Turai ta EU ta yi matsayar kakaba sababbin takunkumai kan Russia sakamakon mamayar da ta yi wa Ukraine. 'Yan sanda a kudu maso yammacin Pakistan sun faɗa a yau Lahadi cewa wani bam ya tarwatse a wata kasuwa mai cunkoson jama'a, inda ya kashe akalla mutane hudu ya kuma raunata wasu 16. Ba wata kungiya da ta gaggauta daukar alhakin kai harin bam din a wajen gundumar Barka da ke cikin lardin Balojistan, inda hare-haren 'yan tada kai da baya ba sabon abu bane. Jami'an asibitin yankin sun ce akwai yara ƙanana a cikin waɗanda suka ji rauni, suna masu bayyana halin da sauran mutanen suke ciki a matsayin mummuna, tare kuma da bayyana fargabar adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa. Mataimakin kwamishinan 'yan sandan gundumar Abdullah Koso ya ce an tada bam ɗin ne da ke makale a babur ta na'ura daga wani waje, haka kuma shaguna da dama sun lalace sakamakon fashewar, a cewar gidajen talabijin na yankin. Kuna shan waɗannan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Amurkawa 'yan asalin ƙasar Somaliya da ke zanga-zanga a faɗin Amurka sun yi kira da a samar da shirin tsagaita wuta bayan an rangama ta tsawon makonni 3 a wani gari da ake takaddama kansa a yankin Somaliland da ya balle daga Somaliya, wanda ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 100 tare kuma da jikkata wasu fiye da 500. Kimanin Amurkawa 'yan asalin Somaliya 200 daga sassa daban-daban na Amurka ne suka tattaru a harabar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a ranar Juma'a domin jan hankali kan wannan rikicin. Mayakan sa-kai na yankin suna faɗa ne domin janyo yankuna 3 na Sul da Sanang da Sin daga Somaliland domin su sake haɗewa da Somaliya. Ya zuwa yanzu dai an yi kunnen ƙashi da kiraye-kirayen tsagaita wuta. Wasu daga cikin masu zanga-zangar ɗauke da tutocin ƙasar Somaliya da kwalayen saƙonni, an ji su suna rera taken ƙin jinin yaƙi domin nuna goyon baya ga waɗanda yaƙin ya rutsa da su a Los Anod, babban birnin Sul.
It's not true that we have blasts in Maiduguri, but we have blasts.
To, Madala, a gaida Murtala Faruk sun yi na dai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma muna tare, wato zarawa muna tare da babbar editan matanan sashen Hausa, Grace Alheri Abdu, da take can Abuja kan biyo na zaɓe. To, sani da aiki, Malama Grace.
Barka dai Malam Safiru, zara barkan ku.
Yawa, muna ta kallon yanda lamura ke faruwa na zaɓe yanzu, na san ana dakon sakamako. Me ake ciki, wani hali ake ciki a yanzu?
Ana dakon sakamakon zaɓe kamar yadda kace, mu da muke wannan wurin ɗakin taron ƙasa da ƙasa da ke babban birnin tarayya Abuja, inda ake sanar da sakamakon zaɓe wanda aka keɓe musamman domin sanar da sakamakon zaɓe. Kasancewa wannan ɗaki an shirya shi ne don wannan aiki musamman, ko da ana da bayanai ga 'yan jarida ne ba a yin shi a wannan ɗaki, sai akwai wani ɗakin bayanai na 'yan jarida da aka yi a baya a banda wannan ɗaki. To, bisa ga bayanin da shi shugaban hukumar zaɓe ya yi da ƙarfe 11, da farko dai an ce mana za a yi zai jawabi da 'yan jarida da mun bayyana abin da ake ciki ƙarfe 12, aka tura zuwa ƙarfe 1. Da ya zo ƙarfe 1, da mun kyautata zaton, mun yi zaton cewa a wannan lokacin ne za a fara sanar da sakamakon zaɓe, amma sai aka bayyana cewa zuwa wancan lokacin ba su samu sakamakon zaɓe daga wata jiha ko guda ɗaya ba, saboda haka za a fara ne ainihi ya dai buɗe taron a kubance. Cewa an buɗe
taron,
an ƙaddamar da aikin ta tara sakamakon zaɓe daga jihohi daga wannan lokacin ƙarfe 1, amma za a fara sanar da sakamakon zaɓen ne da ƙarfe 6 na yammacin yau. Kuma bisa ga bayanin ki, idan aka ci gaba da samun sakamakon zaɓe suna zuwa daga jihohi, za a ci gaba da wannan aikin sanar da sakamakon zaɓen na har zuwa.
To, ke da ke ƙasa yanzu,
sai a ci gaba gobe.
Ke da ke ƙasa yanzu, kina ganin cewa za a ci gaba da samun sakamako har zuwa kwanaki nawa yanzu, tunda yau kwana ɗaya kenan da yin zaɓen?
To, Malam Safiru, wannan ce ina tsammanin ko hukumar zaɓe ba za ta iya amsa wannan tambayar ba, dalili da babu tabbacin zuwan jihohi a wannan wurin. Idan na tuna abin da ya faru a shekaru 4 da suka wuce, akwai lokutan da waɗansu jihohi ma za a sanar da ku cewa an kawo sakamakon zaɓe jihar kaza. Zai tashi zai zauna kan teburi, 'yan jarida su tattaru bayan ɗan lokaci, kuma sai a zo a sanar da ku cewa wannan sakamakon da aka kawo bai tattaru ba. sai a koma, domin akwai zan iya tunawa jihar Plateau da ɗaya daga cikin jihohin da har an sai aka ce mu jira minti 30 minti 10 kai karshenta da aka ce ba ma za a sai da ba su da ba su kammala har hada wannan sakamakon zaben ba sai zuwa gobe. To babu wanda zai iya tabbatarwa, amma ana kyautata zaton cewa a wannan lokacin kasancewa an yi amfani da na'ura yana yiwuwa iya samun sakamakon zaben nan a kuma kammala sanar da sakamakon zaben a cikin kwanaki kalilan.
To Allah ya sa za mu ci gaba da bibiyar wannan, kuma in an jima za mu sake dawo idan wani sabon labari ya samu mu ji daga gare ki. Mun gode kwarai da gaske sanar da kokari san da aiki. To madalla daddai akan zaben Speter Jonan ɗan sandan Najeriya ya ƙarin haske kan tashin bom a jihar Borno yayin da ake gudanar da zaɓe a jiya Asaba, amma duk da haka ya ce wannan zaɓe shi ne mafi kyau da ya taɓa gani. Ga rahoton Hassan Mai na kaina.
It's not true that we have blasts in Maiduguri, but we have blasts in Borno State, which is Gwaza.
So Speter Jonan ɗan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba ke karin bayani dangane da tashin bam yayin gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da aka yi jiya a Najeriya, inda ke cewar ba gaskiya bane bam ya tashi a birnin Maiduguri, amma lalle kam an samu tashin bam a jihar Borno a garin Goza wanda ke da nisan kilomita 200 daga babban birnin jihar. Kuma tun farko dama mun yi hasashen hakan, abin ma kenan da ya sa muka zauna cikin shirin kota kwana. Lalle kam waɗannan 'yan ta'adda sun jefa bam amma bai kawo cikas ga zaben sosai ba. Mutane biyar sun samu raunuka da kuma wata 'yar karamar barna, an kuma gudanar da zaben kamar yadda ya kamata.
But we have about 5 injuries and some small damages.
A matsayinka na shugaban 'yan sandan Najeriya, me zaka ce dangane da yadda yanayin tsaro ya kasance yayin wannan zaɓe?
I think I can judge that this is one of the most peaceful and best organized election I have witnessed in my career in the police force.
Ina jin zan iya cewa wannan shine mafi kyan zabi da na taba gani a shekarun da nayi ina aikin tsaro, don na sha yin aikin samar da tsaro yayin zabe. Amma maganar gaskiya, wannan zabe ya samu kyakkyawan tsari kuma mun yi abin da ya dace, sannan kuma dukkanin masu ruwa da tsaki sun taka rawar gani. Zaben ya wakana Salin Alin, kuma yadda dimbin mutane suka fito kada kuri'un su a yankunan jihohin kudu maso gabashin Najeriya abin mai karfafa gwiwa.
The turnout in the southeast is also very very encouraging.
Babban baturen 'yan sandan Najeriya wanda tun da farko ya ziyarci babbar cibiyar tattara sakamakon zaben a matakin ƙasa, ya kuma gana da shugaban hukumar zaben Najeriya kana ya zagaya wasu unguwanni a birnin Abuja sama da guda 10. Yace akwai wasu wurare a yankunan Najeriya daban-daban da aka sota da ƙayar baya, amma take 'yan sanda suka daddakile su. Kimanin dai 'yan sanda kimanin sama da 300 suka yi aikin samar da tsaro a wannan zaɓe. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina. Har yanzu dai muna birnin tarayyar, inda ake ci gaba da zaɓe har cikin dare a wasu rumfunan zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a Abujan. Yayin da a wasu rumfunan ciki da mai mutum shida kadai a kundin rajista, wasu rumfunan na ɗauke da dogayen layuka kuma mutane ba su ƙosa ba har sai da suka samu damar kaɗa ƙuri'a. Ga rahoton Nasiru Adamu El-Hikaya.
Duk da tsarin na'urar tantance masu kada ƙuri'a, an bi tsarin gargajiya da aka saba na ɗaukar ƙuri'a ɗaya bayan ɗaya da mutane kan ƙidaya da kansu, har sai an gama lissafin ƙuri'a da kowane ɗan takara ya samu. A fili yake inda magoya baya kan nuna farin ciki ta hanyar sowa in sun ji ɗan takarar su ke kan gaba a rumfar zaɓe. A mazabar AYA mashigar Abuja daga jihar Nasarawa, inda ɗan takarar Labour ya lashe da ƙuri'a 245, inda mai bi masa baya Bola Tinubu ke da 67, Atiku Abubakar na PDP ke da 46. Magoya baya sun shiga murna, ta akalla dai sun kawo mazabar su.
Kindly tell us your name.
My name is Israel Sunday.
From which state?
From Akwa Ibom State. As I've already won, I think. If they not give him that, that means there is something somewhere that is wrong somewhere.
Israel Sunday na daga masu mara Peter Obi na Labour baya dake tunanin hakan na nuna har dai ba Obin aka ayyana a kasa baki daya a matsayin wanda ya lashe zabe ba to an yi wani abu ne na saba kaida duk da haka masu mara hukunku su baya na cewa dama yanayin akasarin mutanen da ke zabe a rumfar magoya bayan Obi ne
Iswara Ibrahim Zubairu
ya ba suwar takarar rata ba kadan ba an ana cewa dinki zan yi cewa dinki ya laka su wajen barana ta kai jama'a laka su biyar
abun ya baka mamaki ko kuma dama an yi tsammani aka zai
ba to ni duba da la'akari in nan na ci abun ya ban mamaki zan yi cewa ban mamaki ba dalili abun na ci abun bai ban mamaki ba saboda nan da matsabannin nan inda nake da kuma wanda suke mazauna nan AYA mafita da kabilu ne
kabilu ko kuma
yan kabilan Ibo
amma mai tunanin ka kana ga wannan zai iya sa shi fice obe lashi zaben nan
ya kudin su rukun gida
shi kuma wani matashi ya ce ya ga ana raba naira 5,500 dan zabar wani dan takara amma shi ya ce ba zai karbi kudi ya koma hammar shekara hudu ba
sunana Ibrahim Umoru mai gida farin kashi akwai a cikin envelope zai baka ga motarsa wani ja kawai santa zai baka gasan shi politics wani yana iya sai da incin sa akan 5,000 zaka iya sai da insinka ya shi kasha wahala shekara 8 ba muna wahala haka mata mu gane
to amma wani ne zai fitar da mutane daga wahala in haka
ga gida sanin sai Allah
za a bude dakin tattara sakamako na kasa da fara ayyana sakamako a Lahadin nan inda hakan ka iya kaiwa zuwa ranar Litinin ko fiye in an yi la'akari da abun da ya faru a zabukan baya Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya
Toma da la'agai da Nasiru. To yanzu muna kokarin mu leka kanan dabadin jin irin wayanar da ake toya game da wannan zabe da ake Malama Zara. To ina ji mawakilin mu na Kano Mahmud Kwari yana kan layi. Mahmud kana tare da mu?
Eh ina tare da ku Safilo.
Yawwa to ya ake ciki game da dakon sakamakon zabe yanzu haka a nan jihar Kano da kewaye.
To ana ci gaba da dakon zabe kuma an fara bayyana sakamakon zabe din a mataki na shugaban kasa cibiyar da aka tanada a sharkwatar hukumar zabe ta INEC da kenan Kano misalin karfe 4 nan suka fara wato karɓar sakamako bayan da sun ce za su fara da karfe 12 na rana to aka daga karfe 2 ko amma dai ba a fara ba kuma sai da uku ta yi an fara da kananan hukumomi da dama kaman garin Maran da Sukura da makamantan sunajin kananan hukumomi guda biyar ne amma dai yanzu a hukumar sai ba a fara wato ayyanawa ba amma kasan a jihar Kano ana da kujerun yan majalisa na tarayya guda 24 su ma ba a fara na ba sai yanzu nan ba a siminci goma sha biyar ba kuma aka sanar da mazaɓar ɗan majalisar tarayya ta Gwale wanda Gwale ita kaɗai ce karamar hukuma da take da kuɗa a majalisar tarayya kuma jam'iyyar NNPP wato Garba Muhammad Iso na jam'iyyar NNPP shi ne ya sami galaba da kusan 42 da wa motsi
na'am to wato za a ci gaba
a daidai wannan
yau kana tare da Muhammad
yawa eh
line naka ne yake dan rawa to ban san ko inda kake babu wato network mai kyau ba muna jin ka ci gaba
yawa ina jin ka amma ni
to muna jin ka to akwai inda aka samu wani tashin hankali ko wani hargitsi ko wani abu ka san Kano ta yi kaurin suna sosai a fannin siyasa me yake faruwa
babu tarzoma sai dan wasu alata ba amma yau da rana nan kuma watanni sun tabbatar da 12 na rana to aka daga karfe 2 ko amma dai ba a fara ba kuma sai da uku ta yi an fara da kananan hukumomi da dama kaman garin Maran da Sukura da makamantan sunajin kananan hukumomi guda biyar ne amma dai yanzu a hukumar sai ba a fara wato ayyanawa ba amma kasan a jihar Kano ana da kujerun yan majalisa na tarayya guda 24 su ma ba a fara na bashi yanzu nan ba kimanci goma sha biyar ba aka sanar da zaɓar ɗan majalisar tarayya ta Gwale wanda Gwale ita kaɗai ce karamar hukuma da take da kuɗa a majalisar tarayya. Kuma jam'iyyar NNPP wato Garba Muhammad Iso na jam'iyyar NNPP shi ne ya sami galaba da kusan 42 da motsi.
To Malam Mahmud duk da yake dai layin naka yanzu yana rawa amma a ci gaba da za mu sake waiwaye kan anjima domin jin halin da ake ciki. To duk dai kan wannan zaɓe na Najeriya, wannan mako mun ji ra'ayin 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje kan yadda suke kallon wannan zaɓe da aka yi a Najeriya.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Dr. Sadiq Musa Sa'ad, ni dan asalin jihar Kano ne, karamar hukumar Bichi, amma yanzu ina zama a Ingila a Burtaniya kenan. A matsayina na ɗan Najeriya, zaɓe a Najeriya na zaɓar shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da kuma sanatoci, bisa abin da nake gani da kuma rahotanni da nake samu, na gamsu da irin namijin ƙoƙari da hukumar zaɓe ta ƙasa ta Najeriya ta yi musamman wurin shirya wannan zaɓe, kai kayan aiki wurin zaɓe da kuma gudanar da shi zaɓen. Na ɗaya kenan. Na biyu, dole kuma mu yaba wa jami'an tsaro, 'yan sanda da jami'an tsaro na farin kaya wato DSS da sojoji da suka fito domin su tabbatar an yi zaɓe lafiya, an gama lafiya. Sannan kuma su masu zaɓe a jama'ar Najeriya kenan, su ma ya kamata a yaba musu saboda haƙuri da suka yi na jira a kawo kayan zaɓe inda hukumar zaɓe bata samu kawo kayan zaɓe akan lokaci ba. Mutane sun yi haƙuri, sun jira, an kawo kayan zaɓe, sannan suka yi zaɓe cikin lumana, kowa ya tafi. Wannan abin a yaba wa mutane ne na Najeriya. Wannan shi ya nuna 'yan Najeriya sun san 'yancinsu kuma sun san me suke so.
Hello, to assalamu alaikum. Sunana Dr. Muhammad Yadudu, mazaunin Toronto a garin Canada. To gaskiya ra'ayina akan zaɓe ta ɓangaren hukumar su jami'an INEC kenan, ina ganin cewar aure ƙaruruwa da suka yi da dama kusan sun cika su, amma an ɗan samu matsaloli wanda dama ana tsammanin haka. To amma gaskiya in an duba completely komai da komai abin da suka yi, kusan za ka iya cewa ka gamsu. Abin a yaba musu ne gaskiya, sun yi ƙoƙari, wanda kuma muna fatan zuwa ba a zaben gwamna za a gyara 'yan matsaloli da aka samu a wannan, kamar harkar zuwa lattin nan, sannan kuma wani sa'in ka zo ka ga bivas ɗin ba ta yi capturing mutane ba, ko kuma mutum ya je polling unit sai a ce an canja masa polling unit kuma bai samu text message da wuri ba. So baya ga wa'annan dai gaskiya ina ganin ita INEC wato ta yi rawar gani da ya kamata a yaba mata. Ta ɓangaren kuma jami'an tsaro, su ma alhamdulillahi mun ji ra'ayin mutane da yawa. Duk inda aka ɗan samu matsala a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, za ka ga jami'an tsaro sun zo kuma an samu an kawar da wannan matsala. To gaskiya bayan haka dai ina jin a taƙaice jami'an INEC sun yi ƙoƙari matuƙa, abin a yaba musu ne, haka zalika jami'an tsaro ma abin a yaba musu ne. To amma inda aka ɗan samu kuskure, muna fatan za a gyara a zaben gwamna mai zuwa in Allah ya yarda.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Dr. Sufiya daga nan birnin Washington DC dake kasar Amurka. Gaskiya a yanda muke kallon al'amura na zabe suna tafiya a Najeriya, sai dai mu ce muna wa Allah godiya, domin kuwa wannan zabe na bana ya zo da abin al'ajabi da kuma ban mamaki iri-iri. Kuma kwarai da gaske mun gamsu da yanda hukumar zaɓe take gudanar da zaɓen da kuma yanda ta raba kayan ayyuka a dukkanin sassa da faɗin Najeriya, musamman wannan sabon tsari ko system da suka fito da shi na tura sakamakon zaɓe ta yanar gizo, wanda kai tsaye ko daga ina a duniya za ka iya gani, musamman mu yanzu da muke nan ƙasar Amurka. Tuni muna ta duba wannan shafi na INEC domin ganin sakamakon wannan zaɓe, kuma alhamdulillahi gwamnatin tarayya da hukumar tsaro ta Najeriya sun yi taka rawar gani kwarai da gaske, kuma muna kyauta zaton cewa da yaddar Allah za a samu gagarumar nasara da kuma samun ingantaccen zabe wanda tarihin kasa aka dade ba yi zabe mai inganci irin sa ba. Muna yi wa dukkanin al'umman Najeriya fatan alkhairi da kuma addu'ar Allah Ubangiji ya zaba mana shugaba na gari. Ga mutane da suka jefa ƙuri'a, ina kira da kowa da ya zauna a kwantar da hankali, a zauna lafiya cikin lumana da kwanciyar hankali, a saurari sakamakon zabe.
Assalamu alaikum, ni sunana Hussein Adamu, mazaunin ƙasar Amerika, asalin ɗan Najeriya. Bisa ga la'akari yadda zaɓe ke tafiya, a gaskiya hukumar zaɓe ta INEC ta yi iya ƙoƙarinta, tunda wannan shi ne karo na farko daga 2011 da ba a ɗaga zaɓe ba, an sa ranansa ana yin shi, kuma jama'a sun fito inda ya kamata su kada ƙuri'unsu kamar yadda muke gani a yanar gizo da kuma kuke ji a wasu gidajen rediyo da kuma gidaje na talabijin. Jami'an tsaro ma yanda muke gani da jin labari sun yi kokari, Allah dai ya ba mu sa'a.
Assalamu alaikum jama'a, sunana Abdulrashid, nan nake USA, muna nan garin Pennsylvania, muna nan nan ga ni dan Niger ne, muna nan muna ga bin labaruka da harakoki na election na Najeriya, don saboda in an ka duba da Najeriya da Niger duk guda suke, inda akwai kwanciyar hankali Najeriya, akwai kwanciyar hankali Niger. Muna murna, muna gwadi jin daɗinmu da yanda abubuwa suna ga tahiyar Najeriya a hankali kwance, masha Allahu, harakoki suna ga tahiyar. To Allah dai ya sa wanga election inga ya kawo muna sacewa, ya kawo muna canji cikin harakoci nan ga na Najeriya, don saboda yau Najeriya da Niger uwa guda uba guda muce. Yau Najeriya indai an ka samu kwanciyar hankali cikin Najeriya, do alhamdulillahi Niger ma ana da kwanciyar hankali.
Masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi don ku kira ku faɗa mana ra'ayoyinku kan yadda wannan zaɓe ya gudana. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Madalla, mun sami kiran mu na farko, da wa muke magana? Muna jin ka, da wa muke magana?
Ina gana shugaban kasana Najeriya. Ubangi Allah ga wani
malaki, ya sunanka tukunna, fara faɗa mana sunanka tukunna, wane ne ke magana?
Ina magana da Ibrahim Gurbi na Urugu.
To menene ra'ayinka kan wannan zabe da aka yi? Ka yi zaben ma tukunna? Eh, ya ka kalle shi?
Eh, addu'a ta Ubangiji Allah ga wani shugaba mai alheri.
To mun gode da wannan kira naka. Sai kuma kiran mu na gaba, da wa muke magana?
Assalamu alaikum, radio Bari Aminka.
Wa alaikum salam.
Adinda an ra'ayi na duka kan wannan zabe da an kai a cikin Najeriya.
Muna jin ka.
To ina ji, to abinda an kai zabe an ga kare lahiya nan, kuma wanda zai shugaba Allah ya yabba a taro a kama kasar Najeriya, ai aiki gaba daya duk wanda Allah ya yabba, ina yana wata ɗan Najeriya ku rike su da hannun jini ku rike nan, kuna gode da America kuma mallan Allah da gudun gwamnati a cikin yawon Nijar.
To mun gode da wannan kira naka daga jihar Adamawa, da wa muke magana?
Ina magana da Alaramma.
Muna jin ka Alaramma. To yaya zabe ya gudana, me zaka ce akan zaben nan?
Zaɓe ya yi kyau.
Menene bambancin wannan zaɓen da wanda ya gudana da ka taɓa yi a baya?
Akwai bambanci sosai a kan da na baya. Wannan yanzu na ya fi an tuni tsuwa a yi shi a cikin kwanciyar hankali.
wannan kenan. To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Kaduna. Wane ne ya Kaduna?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Wa ke magana?
Sunana Yakubu Dutch, Sabon O7.
Yakubu Sabon O7. To ya zabe wa kana?
Dutch. Daga nan Kamuri Ikulu, Zangon Kano.